你好，啥分界定开啊？不跟您客户吗？不拿那的，哈布萨阿布巴卡格巴赛德，俺不是你那的，苏南哈布萨，穆罕默德阿哈默德马什尔库库马哈布萨阿布鲁瓦伊。
看了本新闻，台湾那马坤，杨武那马查。Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nemo mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abin da ya dauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Niger ta yi kaurin suna akai a jerin kasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen kananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba. Shirin na yau ya karbi bakuncin kwararren likita wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama. Kada ku nisanci tasha domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa ƴaƴa mata aure da wuri a jamhuriyar Niger, wata matsala da ta dauki hankalin kasashen duniya sabili da illata ga rayuwar ƴan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da muryar Amurka, Madam Coco Fatuma, shugabar hadakar kungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta.
Mu ƙungiyoyin mata, koko da muke yi fuskan wannan al'amari na kare haƙƙin yarinya ƙarama a fuskan fannin arme, ba hana bane muke yi ta aure, kuma ba hana bane muke yi amma yarinya aure. Ina son in sanar da al'umma ta mutu duniya duka da sautu matuƙa ta ƙasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. Ake yau tukunan mu abin da muke yi horar da muke tukunan, sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abin da muke ce ma sensibilisation. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya ƙarama? Yarinya a da wa da ya gai an mata arme sai a yi abin da muke ce ma kame, sai ga yarinya ɗan a yi ta ɗiya mace, sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza. Ka gani ko? Kenan kamun nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin arme da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji, za ta je gidan surukai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai, sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce ta kunci ku cikin harka, kenan a shekara 11-12 sai a mayar yin arme. Da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa, ban san ba abincin da suke ci bin, tabarakallah yanzu kaga yarinya ai shekara 10, tabarakallah masha Allah ta kai gare ni, ni mai shekara 50 da wani abu. Ka gani ko? Kenan ta riga ita ta koshi, kenan da an kai gidan miji ho ciki za ta dauka, cikin nan ta dauka bat ta iya ida shi sai cikin wahala. Ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kan ta aiho da shi ta wahala. Mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana nakuda cikin daki, babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya, babu hushi, babu wani abu. Amma yanzu ba ga zamanin ganin yanzu duk yarinyar ta aika shi an ci an mata sai zaya, wannan ke kai mu ga illar yoyon hitsari. Yau masha Allah ba ga wadda diya mata a ƙasar Nijar suke wahala buskan yoyon hitsari, ka di ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata, paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku, sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku, an tsaya ta fuskar sai zanan ba ta wuce uku ko hudu ko shi ba ƙare miki. Da da muka aihu masha Allah ni sai na aihuwa shida, yalla na gaba na sun yi 7, 8, 9, 10, 12 uwayen mu, to yanzu ya shiban duniya kaga an yi irin wannan yaya. Babu mu abin da muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana arme bane ba. Arme lalle yana da muhimmanci, dole a yi shi, amma a yi shi cikin hanyoyi, a yi shi cikin ka'ida, a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya ji daɗi ya wadatar. Ba a yi arme ba kuma a kuma ana oyo ne oyo kaina yanzu tarbiyyar diya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komai wannan talabijin da muke gani wannan resources da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cudaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kanka mu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sawartar da mu ga zamani mun sawartar da diyan mu ga zamani paske duk abin da kaga diya mace za ta yi ke uwa sai ki sai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da muka dauko ya kamata mu horar da diyan buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya tafi makaranta ba
za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan ƴan mata damar zama kallabi wata rana bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya inda anan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta dunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci a kan wannan batu.
Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayenshi ka sace shi ba da saninsu ba. Ka jefa su cikin halin kakani kagi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san wataƙila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba ku kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sakin su wata uwar da safe danta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba zaka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ni zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya dauki ransu ƴan uwansu sun kisa sa ido akan su da ƴaƴan da aka debo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zubai a Kano ka shiga angwani kaga ƴaƴa wallahi ba zaka iya kirga su ba yawo suke kaman ba su da iyaye wani dan sai ya kwana 10 ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillah yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da ƴaƴa shida wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa ƴaƴan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safa kaman yadda tsarin mu yake a arewa, da safa zaka tafi makarantar boko, ka je ka dawo, ka ci abinci, ka kama hanya ka tafi Islamiyya. Ba zai je ko ina ba, zai je makarantar da safe yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi, ya cire uniform din sa, ya ci abinci, ya shirya tafi Islamiyya. Ya tashi magariba ta yi, ya tafi gida. To ilimin ma yanzu ya gagara, babu shi. Babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi, babu shi. A baki yake ba, a zuciya yake ba. In kaga da ya sami ilimi a Najeriya, yanzu iyayensa suna da hali. Idan ku ba su da hali, sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda ƴaƴanmu suke gararamba. Saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari. Sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan, me dalilin ka dauki abin da ba naka ba, kuma ba ma wai abin duniya ba, a'a da rai ka raba shi da iyayensa, ka je ka kai shi wani guri, al'adarsa daban, addininsa daban, ka canza masa, ka canza masa suna. Ai wannan ba daidai bane ba. Ko ina a duniyan nan an san in an yi wannan abu ba daidai akai ba.
To masu sauraro, shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma, wannan makon mun karɓi bakuncin Hawwa Abdullahi Danbata, ƙwararren likita a Najeriya, wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama, ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baɗi, sabili da rashin sanin amfanin shi.
Abinda ake nufi da azumi ba wani abu bane illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa. Addinai daban-daban, duka kowa yana yin azumi, sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani. Wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harkar abin da ya shafi lafiyarsu. Muhimmancin yin azumi ga lafiyar ɗan adam suna da yawa, amma kalilan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba, na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum, so kanga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan. Na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation, sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su cancer, kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu.
To shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin ɗan adam?
Hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan suga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum, hanyoyi daban-daban ne. Hanya ta farko, jiki yana decreasing din insulin resistance, mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki, zuwa tsokoki, zuwa cells din jiki, dan ya bada energy da ake bukata, da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan. Idan ya zama cewa an yi decreasing din insulin resistance din, so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yanda jiki zai zama sensitive to insulin din. Wannan kuma zai bawa dama da yanda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki, zuwa cells daga bloodstream, daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki, zuwa cells na jiki, su kuma su yi amfani da shi wajen bawa jiki energy da kuzari da karfi. Kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum, so wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan, kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes din su a wannan lokacin. Abu na biyu kuma, shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne, so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya dauki wasu awanni bai ci ba, iya wannan da ya ci da ya narke, glucose din da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast. So shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum, zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan. Abu na uku kuma, akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse, ya aje glucose, ya amfani da kitse, ya narkar da kitse, sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai bada energy din da zai bada kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi. Kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur, ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari, yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukan sa, shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism, ma'ana yanda jiki yake sarrafa kanshi, yake tsatsara abubuwa yanda yake na jiki. To wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam. To idan mutum yana azumi ana samun regulation, ana samun control, ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose da aka ci shine zai yi calculating over lokacin da mutum ya azumi.
To masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya.
Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama. Kamar alal misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse, ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari. To ainihin wannan narkewar kitse din, in kitsen ya narke aka amfani da shi, yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum. Akwai cholesterol, akwai triglycerides, duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse, to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum. Kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya. Mafi yawan ciwuka na zuciya yakan munzune idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam, wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata, sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jini ta kai shi zuwa jiki, kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita akanta zuciyar jininta. To wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi, sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi, sai wannan sai ya haddasa hawan jini, kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya. To idan mutum yana azumi, kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen, zai narkar da shi, zai rage yawan cholesterol, zai rage yawan triglycerides, wannan ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din. Mutum ga zuciya ta samu lafiya, sannan kuma yana rage hawan jini shi ma. To duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yanda ya kamata.
To madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal, 'yar siyasa, 'yar gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Wace ce Hajiya Hafsat?
Ni Hausa sun ce jinka ya fi ganinka ko?
Haka.
Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. To an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshal ko kuma Hafsa Abdul Wahid.
Daga ina kuma wannan sunan
da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa. To kin san kuma maza a season da selfish da yaje sai ya sa sunan sa kawai. Sannan aka samu sunan.
Amma ya yi kokari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin.
Ai, ba shi da wannan matsalar shi. Shi ya je kai littafin, amma maimakon ya sa sunan babana sai ya sa sunan shi. To yanzu sunan shi ne ya shahara, ba na babana ba.
Allah sarki. Wace shekara kenan?
To, na shiga competition ɗin dai 72. Na zo a na biyu. Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi ya zo na ɗaya a wannan gasar. Amma littattafan sun fito a 72, kuma daga baya in suka gobara sai aka sake reprinting 1980.
To me ya baki sha'awar fara rubuta littafi?
To ai na taso na tar ana yi ne a gidanmu. Kakana na rubutu ko da yake da shi da babana, ko da yake su kin san rubutun su na addini ne. Ba da hira bane. So na taso na tar ana rubutu a gidanmu. Kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su da masu ina primary 5 na rubuta shi saboda wata senior sister dina da yake zama gurinta ta yi mun aure, ta samu dan tangarda wajen aure saboda ta kawo sun san kowa yana da kabilanci. Ta kawo Balarabin Libya maimakon Bafulatani dan uwanta. Sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su, dalilin da ya sa na rubuta littafin kenan. Amma canza shi da aka shiga competition da wannan ya Libyan Publishing Company. Shine sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri da ƙara gishiri a ciki, sai na shiga gasar tare da shi.
A ce kin fara rubuta littafin shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, arewacin Najeriya ma a Kano, inda yawanci galibi za ki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro. Ya aka yi
to aikin sai kin san ya danganta da gidan da ka fito. Mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiyya da na Boko. Babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yanda ya sa ƴaƴansa maza. Mu ya encouraging din mu duka mai karatu, ni kaɗai ce ma ba ni da degree a gidanmu. Amma duk sauran kanye na daga mai PhD sai mai master, sai ina da professor biyu a gidanmu mata. To kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba. Kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin Musulunci ai ba zai so ya hada nashi ya karatu na boko ba, inda kowanne da irin amfaninsa da yake fitowa. Ba wai lalle lalle idan ka yi boko za ka zama lalacewa wani abu ba. Wannan duka a da ne ba a lokacin mu ba ne. Mu gaskiya gidanmu babanmu bai bambance mu ba.
To gaskiya
raba mu ba ya ba mu iko mu karatu kamar sauran maza, ƴaƴansa maza.
To Hajji Hafsa, wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki. Muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana.
To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano. Na so mu karatu a Shahuci Primary School. Za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu, amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya. Duk mun yi wannan, na yi wannan a Shahuci Primary School. Daga baya sai aka kai babana Kaduna. Da aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna, wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna. To daga nan na yi zan shiga aji uku, sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi Zaria. Sai na shiga Nurul Huda, wata Islamic makaranta ce. To ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda, sai kuma aka sake mai da babana Kano. Sai na shiga abin Provincial Girls School, a lokacin sunanta Provincial Girls School. Ba nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara Girls Secondary School. To a nan ne karatuna. Sannan na ɗan taɓa karatu da abin nan British, abin nan Bennett Correspondence College. Na yi karatu briefly duk da daji ban gama course ɗin da na ɗauka ba. To sai karatun Muhammadiyya kuma gaskiya a gida ne, don gidanmu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world, kuma gidanmu ma babanmu na karatu, so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata. To bayan nan na yi aure. To shi ma wanda na aura ɗin da yake ta hanyar ita zai wannan yayata, wata ce shi Balarabin Yaman ne, yana zuwa gidan gan da ya so magani na ina abin nan, sai yake cewa yaya ta waye wannan, wace ce wannan? Sai ta ce kanwarta ce. Sai yake to shi kenan matata ce. Daga lokacin nan ina zo sai dinga kira na matata, don haka sai na dinga guduma. Ina ji ya zo sai in gudu wai. To haka dai har Allah ya yi aka yi auren. To shi ne brief history ɗina.
A lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa?
Lokacin da na yi aure? Shekara 14. Ina da 14 years ne aure, duk karance-karancen da na yi shi a gidan miji na yi.
To bayan kin yi aure, ba ki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatunki ba?
No, wallahi ya bani encouragement yanda nake so. Da na biye mishi ma da har university, har doctor da na zama. Kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai, tunda kina karance-karance kuma ina rubuce-rubuce tun daga lokacin ma. Don ina da littattafai yanzu ba 30 waɗanda na riga na gama da ban buɗa ba, wanda ko ban na fara ban ƙarasa ba ma ba su da iyaka. To kin gani babu wata matsala, a kai kawai interest ne. by the time da aka rice second stage din ga na yi interest in je in zauna a aji din karatu to sai na cika ba gida.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu dora akan wannan hirar da Hajiya Hafsat Marshal. Yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu? Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hawwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. Amma da jinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.